sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya. Baba Yakub makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 3 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Sarfilu da kanin labarai.
Wani jirgin saman kasar Sudan ta Kudu ya hadari bayan tashin sa da yammacin jiya Talata a Sudan ta Kudu. A karan farko, gwamnatin shugaba Joe Biden na daukar matakin ladaftarwa kan kasar Rasha. Rundunar kawancen da Amurka ke jagoranta a Iraki sun faɗa yau Laraba cewa an kai harin ruka kan wani sansanin sojan Iraki, inda nan ne sojojin kawancen suke.
Kanun labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, a cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar ji da kuma kula da lafiyar kunni ta duniya. To koya jama'a ke daukar batun kula da lafiyar jinsu.
Mu ƴan Najeriya yanda muke da lura ma takan kama mutum, sai kaga sai an ta fama da shi zai je asibiti. To bare kuma haka kawai mutum ya wanke kafar sai ya ce wai bare ya tafi ya je a mai gwajin jinsa.
Shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya ya taya gwamnan Zamfara murnar sako dalibai mata da aka yi garkuwa da su, wanda shi ma yake cewa kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar muku da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ke gabatarwa da ma sakonnin ku masu sauraro. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. Wani jirgin saman kasar Sudan ta Kudu ya yi hadari bayan tashin sa da yammacin jiya Talata a Sudan ta Kudu, inda dukkan mutane 10 da ke cikin jirgin suka mutu, a cewar kafafen yaɗa labarai. Rahotannin farko sun nuna jirgin da ke dauke da fasinjoji 8 da ma'aikatansa 2 ya rikito ne bayan barin ƙauyen Peri. Jirgin ya nufi filin jirgin saman kasa da kasa na Juba, inda wani jami'in jirgin saman da ke wurin ya tabbatar da aukuwar hatsarin. Ana binciken ainihin abin da ya haddasa hadarin. Kamfanin jiragen saman na South Prem, wanda yana ɗaya daga cikin manyan kamfanonin jiragen saman Sudan ta Kudu, ya sake fuskanta wani hatsarin jirgin sama a shekarar 2017, lokacin da ɗaya daga cikin jiragensa ya kama da wuta, ya yi hatsari lokacin sauka a filin jirgin saman Wau da ke kudancin Sudan. Lokacin ya taho daga Juba. Mutane dama sun jikkata a wancan hatsarin, amma ba wanda ya mutu. A karan farko, gwamnatin shugaba Joe Biden na daukar matakin ladaftarwa kan kasar Rasha. An sanya takunkumi ne jiya Talata kan wasu manyan jami'an gwamnatin Rasha, amma ba shugaban kasar ba, Vladimir Putin, kan abinda gwamnatin Biden ta ce rawar da suka taka a yunkurin kisan madugun yan adawar siyasa a Rasha, Alexei Navalny. Takunkumin, wanda wasu masana ke ganin jeka na yi ka ne kawai, ana kan tsara shi ne da haɗin gwiwar tarayyar Turai, wanda tuna ma ta ɗau mataki kan wasu jami'an Rasha da ke da hannu a batun na Navalny. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya yi gargaɗin cewa Moscow za ta maida martani. Kuma a yau Laraba, wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ta ce za a maida martani ne bisa ƙa'idar martani, amma ba lalle ba ne ya zama kamanceceniya ba. Rundunar kawancen da Amurka ke jagoranta a Iraki sun faɗa yau Laraba cewa an kai harin ruka kan wani sansanin sojan Iraki, inda nan ne sojojin kawancen suke. Kakakin rundunar Wayne Moroto ya ce an harba rokoki 10 kan tashar jirgin saman Al-Assad. Babu wani rahoto kai tsaye da aka samu na asarar rayuka. Wannan harin na zuwa ne makonni 2 bayan da rokoki suka afkawa wani sansani a arewacin Iraki, inda suka kashe wani farar hula ɗan kwangila tare da jikkata wani sojin Amurka. Harin na ranar 16 ga watan Fabrairu ya sa Amurka ta kai hare-hare ta sama a kan wani wuri a Siriya, wanda Pentagon ta ce wasu dakaru masu goyon bayan Iran ne suke amfani da shi.
To an jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. To kafin mu kai ga rahotonmu a kan ranar ji ta Majalisar Ɗinkin Duniya, bari mu faro da taya murna da shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya, wato gwamnan jihar Ekiti Kayode Fayemi ya yi ga gwamnati da al'ummar jihar Zamfara a kan sako 'yan mata ɗaliban makarantar Jingyaɓe a cikin ƙoshin lafiya. Da dai Sani Shaibu malumfashi da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Shugaban kungiyar gononin Najeriya, gwamnan jihar Ekiti, Mr. Kayode Fayeme, wanda ya na'amda matakan da majalisar tsaron Najeriya ta dauka, ya yaba wa shugaban ƙasa inda yake cewa harkar tsaron rayuka da dukiyoyin al'ummar ƙasa ya ta'allaka ne akan gwamnatin tarayya. A saboda haka ya ce wajibi ne su kuma gwamnonin jihohi su ci gaba da yin aiki da hukumomin tarayyar ƙasa. Gwamna Fayeme ya ci gaba da cewa, a matsayinmu na gononi, laifi duka laifi ne, kuma wajibi ne mu kamo masu hannu a ta'addanci da aikata miyagun laifuka don a hukunta su komai matsayi da girman mutuncikin al'umma. Da kuma ya juya game da ɗaliban sakandaren Jangyaɓe.
Have not really been released. None of them has come to any harm, and the doctors have checked them, and they are all in good shape. So.
Gwamna Fayeme ya jajanta tare da taya gwamna Bello Mutawalle murna ganin cewa an ceto waɗannan yara ɗalibai 279 lami lafiya, kamar yadda labari ya isa gare shi cewa likitoci sun duba su kuma babu wacce aka ciwa mutunci. A nan ne ma ya ce ƙungiyarsu ta damu game da satan mutane ma gabaki ɗaya a ƙasar nan, musamman yara mata, sabili da dama ya lafiya giwa, domin iyaye suna yin ɗari-ɗarin baiwa ɗiyansu mata damar zurfafa karatunsu ya zuwa makarantu na gaba da firamare don gudun aukuwar fadala da fasadi. Kenan wannan na iya yin kafar ungulu wajen bunƙasar ilimin mata a Najeriya. A saboda haka, Gwamna Fayeme ya yi kira ga iyaye da kada wannan lamari ya sa su janye yaransu daga makaranta. Ya kuma ba su tabbacin cewa gononi za su ƙara ɗaukar matakan tsaro a ko'ina cikin jihohinsu. Ƙungiyar ta kuma baiwa gwamnatin jihar Zamfara agaji don waɗannan ɗalibai, wanda ya ce ba zai bayyana ba, zai dai miƙa su ne ga Gwamna Mutawalle baki alaikum. Da yake mai da martani, Gwamna Bello Mutawallen Maradun ya bayyana cewa makiya gwamnatinsa ne suka kitsa wannan lamari da nufin a sanya dokar ta ɓaci a jihar. Ya kuma lashi takobin zakulo masu hannu cikin wannan lamari don a hukunta.
Abu ne bayan 'yan jarida sun san jami'i mai sun yi hira da 'yan jaridu da mutane sun samu bayanai waɗanda ke da kowane da watarsu. Saboda wannan faɗa ba magana ba ce da harin wannan akalai wuce ba wannan wannan. Abu ne wanda ya kamata su shawa da wani na tsaro da wani ɗaya su haɗa kansu domin su yi aiki tare domin ceto rayuwar al'umma. Sannan ana ta magana a kan cewa abun da samu kai wannan mun buƙatar mu idan gwamnati na da hanyar da za ta bi ta mulka shi kuma wani kanta da duk inda yake a Najeriya to mu muna samu. Saboda haka mun buƙatar mu ce son wani duk abin da gwamnati za ta tuka ta tarayya wanda zai sa al'umma su kwana da iyalan su duhuhi da abin da gwamnati ta ta farki buƙatar ta. Duk hanyar da za a bi mu ga nan da wani kwana lafiya wallahi zan ji ta kuma ce kuma ba ta gani ne zai. Yau idan za a ce ni dan makar da in sa kuma ba dan zafar da za a kashe wallahi zan san kuma ba. Saboda haka bukata ta shi ne ya za a yi dan zamfare da yawo duk inda yake so ya kwana lafiya da tashi lafiya ya je neman abincin shi ya ci abincin lafiya ba tare da ya sami tangarɗa ba.
Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gasar filu da labaran duniya kashi na biyu.
Zanga-zangar adawa da mulkin sojan Myanmar ta yau Laraba ta ƙare da ƙarin mace-macen cikin masu zanga-zangar. Kamfanin lantin labarai na Reuters ya ce akalla mutane biyu da aka kashe a garin Mandalay, gari na biyu mafi girma a Myanmar, tare da kashe akalla mutum ɗaya a babban birnin Yangon. Kamfanin lantin labarai na Faransa ya kuma ce an kashe mutane biyu a Mandalay, yayin da aka kashe mutane huɗu a yankin Sageng. Jami'an tsaro sun yi amfani da harsasan roba da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa taron, inda shaidu suka ce an kuma yi amfani da harsasai na gaske kan masu zanga-zangar kuma an bayar da rahoton cewa mutane da dama sun jikkata. A halin da ake ciki kuma, gwamnatocin Myanmar biyu kishiyoyin juna, kowannen suna ikirarin wakiltar kasar a Majalisar Dinkin Duniya, wanda hakan ya sa da yiwuwar sai kasashe mambobin kungiyar sun shiga tsakani wajen yanke shawara kan jakadan da za su karba. Zan iya tabbatar da cewa mun karɓo siku biyu, in ji kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephanie Durajek ga manema labarai. A yanzu haka ana kan nazarinsu. Ya ce an karɓi wasiƙa ranar Litinin daga Kim Mo-tun, jakadan Myanmar wanda ya fara aiki a watan Oktoba. Yana mai tabbatar da cewa har yanzu shi ne wakilin ƙasar a Majalisar Ɗinkin Duniya. An kuma samu wasiƙa ta biyu ranar Talata daga ma'aikatar harkokin wajen Myanmar. Tana sanar da Sakatare Janar cewa an naɗa Mr. Timon Neng, mataimakin jakadan ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya, a matsayin jakada daga ranar 28 ga watan Fabrairu.
A gaida Sarfilo Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a ranar 3 ga watan Maris na kowace shekara ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar bikin ji da kula da lafiyar kunni a duniya, domin ba da muhimmanci ga samun cikakken koshin lafiyar kunni da kuma kaucewa lalurar rashin ji. Ga dai Hassan Maina Kaina da rahoto akan wannan rana.
Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce a halin yanzu akwai kimanin mutane miliyan 500 da ke fama da lalurar ji a faɗin duniya baki ɗaya. Da hakan ke zuwa da irin nasa kalubalen. To ko menene muhimmancin wannan rana? Tambayar kenan da naiwa Dr. Mustapha Abubakar Yaro da ke zama daraktan cibiyar kula da lafiyar kunne, hanci da makogoro ta ƙasa.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta duba cewa mutane da yawa a duniya suna fama da ciwon kunne, watakan na rashin ji, wanda abubuwa da yawa suke kawo su. To sai ta sanya shi 3 ga watan March ya zama rana ce wadda za a tunatar da mutane akan abubuwan da ke kawo ciwon kunne da kuma abubuwan da ke sanyawa jin mutum ya ragu, da kuma hanyoyi da ake bi domin a kare, da kuma hanyoyin da ake bi domin a ba mutane magani. So shi sanya aka kawo wannan ranar domin a tunatar da jama'a.
Doctor, idan muka duba ya girma matsalar yake a Najeriya?
A Najeriya dai ya danganta. So wannan matsala ya danganta ga inda ka yi wannan research, but amma dai generally a Najeriya za a iya cewa kamar mutum miliyan 8-10 haka suna fama da wannan matsalar.
To idan muka duba wannan ranar, menene ake a cikin wannan ranar?
Eto, kowace shekara dai akwai abubuwan da ake ba muhimmanci. So wannan shekara abinda za mu yi shi ne za mu screening ɗan mutane, za mu ilmantar da su kuma waɗanda ke buƙatar taimako na ba su na'ura ta ji, za a ba su.
Na kuma nemi jin ta bakin wasu 'yan Najeriya dangane da wannan rana da ma kula da lafiyar kunne.
Sunana Basiru Abdu. Malam Basiru, yau ne ranar da aka ware domin a matsayin ranar ji ta duniya. Ka san wannan ranar kuwa?
Gaskiya ban sani.
Kana dan samun lokaci misali ka je ka asibiti a auna jinka, a jiya kake jin sautin abubuwa ko akwai matsala ko kuma ba matsala?
Gaskiya ba na yin wannan gaskiyan mana.
Me yasa?
Gaskiya ban da lokaci saboda ni dan kasuwa ne.
Sunana Kabir Dahiru Rahama. To gaskiya ban taba zuwa an yi min gwaji domin in san lafiya ko kuma karfin jina ba. Kuma abin da yasa alasan kai dai ka san yawanci mutane mu 'yan Najeriya yanda muke, lalura ma takan kama mutum sai ka ga sai an ta fama da shi zai je asibiti. To bare kuma haka kawai mutum ya wanke kafa sai ya ce wai bare ya tafi ya je a mai gwajin jinsa.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan gangami zai yi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Sai dai kada a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraren mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
domin fare wada har jifi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shirin na Arewa a yau, wanda yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Kamar yadda muka dasa aya a makon jiya kan yadda aka fara wasu Fulanin daji suka shiga sana'ar sace mutane don samun kuɗin fansa, wannan mako ma za mu daura. Hassan Ardo Jika tsohon jakadan Najeriya ne a Trinidad da Tobago da ma wasu ƙasashen, wanda har ila yau makiyayi ne, ya yi fashin baki kan yadda lamarin tsaro ya ta'azzara daga yadda wasu makiyaye suka fada muguwar ɗabi'ar ta satar mutane.
Arewacin Najeriya baki ɗaya akwai abin da ake buƙata mu yi fa, akwai mutanen da ake gani su ɗin nan bai dace su ba su dace ma cewa a ilmantar da su ko a fahimtar da su mai duniya take ciki, musamman abin da shafi harkan karatu. Akwai shekarun baya an bar waɗannan yankunan ke daya mutane babu ruwansu da maganan karatu, ba a zuwa boko, ba a zuwa komai, ba a zuwa da mutane ne suna zaune ne karazube, ba su da madafa. Sannan akwai waɗanda suke da sana'o'insu, akwai makiyaya da suke kiwo, akwai manoma da suke noma, sannan ba su samun tallafi. Guraren nan kuma karanta suke a kulliyar jama'a karuwa suke yi, filayen nan ba su karuwa. Najeriya ne ɗaya take, amma mutane kullum karuwa suke yi. Inda suke noma din nan karewa yake yi, inda ake kiwo din nan karewa yake yi. Sannan mutanen nan ba ilimi ne gare su. Sannan akwai shugabanni kuma da aka rena su aka maida su su ba komai bane, ba a matuna da su. Idan ba a koma abin da irin yanda ake rayuwa a da, to ina tabbatar ba wannan abin kafin a shawo kan lamarin nan zai wuya. Dalili da can idan ka tashi yanzu ka tafi wani ƙauyen Borno, zaka je ka same basarake, kafin a baka masauki sai an bincika daga ina ka fito, me ka kawo, wurin wa ka zo, da me ka zo, me ka zo yi, sai an bincika wannan. Sannan ana sa mutane a karatun Allo, ana fahimtar da su addini, sun san haƙƙin wani. Yanzu an bar mutane ba karatun boko ba, ba karatun addini ba, suna zaune ba sana'a ba, sannan wanda suke da dan abun hannu abun ya dishe, me kake tsammani mutane za su rayu? Saboda haka
na lura kana so ka danganta irin waɗannan ruwa masu suka kawo ɗan ta'adda, su waɗannan mutane ne a takeice ba kamar ambace su ba ka hana ilimin nan.
Akwai mutane dukkan ƙabilu an hana su ilimi, ba wai wace mutane ba, dukkan ƙabilu. Sai dai ka san ƙabilun akwai waɗanda suka fi wasu yawa, akwai ƙabilu da dama da aka hana su. Na farko makarantar nan sai ka taka kilometa 100-200 kafin ka sami makaranta, ko a dauki ka da mota. Wasu ma sai ka je ka sami makaranta akwai yara kusan 1000 malamai guda 2, saboda Allah wani karatu za a yi.
Ina dauka zaka kana neman ka ce Fulani ne, saboda wata kila cikin masu satar mutane akan ga akwai hannun wasu yaran Fulani.
Akwai yaran Fulani, babu shakka wannan, ba wanda zai yi wannan, saboda ina ba Fulatani. Idan ba Fulatani yayi laifi, ba na shakka in faɗa ba Fulatani yayi laifi, kuma akwai yaran Fulani da yawa a ciki, asali su ne. Amma ba Fulatani ne, zan baka misali ba akan Fulani, musamman saboda ni a matsayina na Fulatani zan faɗi wannan, saboda abinda na sani ne, ko ma nima na yi kiwo, ko aljani ne bai fi ba Fulatani sanin daji ba. Sannan ba Fulatani nan shi ma yana da haƙƙi ya sami karatu, a ilmantar da shi, yana da haƙƙin wannan, ba a ilmantar da shi ba. Dabbobin da yake da shi sun ƙare. Ina tambaya, wai yanzu abin da ake maganan nan Fulani nan da ake zargin sa, Fulani yana da kamfanin ƙera bindiga? A ina suke samun bindigogin?
Ambasada Hassan Ardo Jika dakata a nan don za mu shiga daji ta gabar da hanya kan babban titin Abuja zuwa Kaduna, inda muka zanta da ɗaya daga cikin kwamandojin masu satar mutane, Nasiru Kacella ko Nasiru Kacellari, wanda ba daɗe ba bayan zantawar muka samu labarin masu hamayya da gungun sa daji sun harbe shi har lahira.
Ni din ma ai babban abin da ya jawo min wannan fitina ai shi ne saboda an kama man shanu wajen kafa 95 aka cinye su. Ba abin da aka yi, Filani da muke tare da su suka ƙara tara mai shanu, daga ƙarshe shanun nan suka yaɗu har na samu kafa 83, rannan suka sake kame su suka cinye su, kuma ba tare da wani ya zo ya ce ga dabban shi kai. Hasali ma da wasu ma suke zuwa ma suna ji su kamar ana faɗin an kama shanun ɓarawo, da suka je da kansu suke faɗi wannan shanun ai ba shanun ɓarawo ba ne, shanu wane ne kuka rige? Amma wallahi daga ƙarshe da na yi hira da wani ɗan jarida, wani wanda ake ce Salisu Babada, wallahi daga ƙarshe ni ma haka ake nema, na fafaza a kashe ni saboda na hira da shi. Babban abin da ya kore ni kenan, na shiga daji na zauna, kuma daga ƙarshe aka taya kama min mahaifiya aka tsare.
Yanzu haka mahaifiyarka tana tsare?
a yanzu haka tana tsare, kuma duk abin da ake ta faɗi kai ina da bindigogi 50, ina da bindigogi 30, ina da bindiga 100, yau da yazo inda nake ya ganma idon shi.
Nasiru, zaki daka sake yin magana da duniya za ta san wani abu game da kai?
Ah, da gudu wallahi sai dai in ban samu, domin ka san wani abu ne? Ni fa a yanzu wallahi tallahi abu biyu kawai nake tsoro. Na farko dai shine kawai in koma ma Allah da laifi. Na biyu shine a daure ni a ajiye ni, amma in dai kashe ni za a yi wallahi ba na tsoron ko ne.
Nasiru, yi mana bayani yanzu, bari mu dan zanta da kai, menene yake damun ka, me za a yi ma ka daina yin waɗannan abubuwan da kake?
Wallahi babban abin da za a yi man bai wuce sakin mahaifiyata da aka tsare, na farko kenan. Sannan na biyu, idan na tsare mutunci na, ta kasance za a tsare man mutunci na. Kana ji?
Ina ji.
Domin menene amfanin gaskiya? Idan ka tsare gaskiyanka, ya kamata mutane su san cewa kai Allah ma ya san kai mai gaskiya ne, don mai dan adam ba zai shaide ka. To mu yanzu abu ya koma kowa da mai gaskiya ma da mara gaskiya ba a bambanta, kawai dai da an gaba filatani na yankin a toye mai gida, kawai a kore shanu a kashe in an samu. Yau wallahi in gaya maka gidajen da aka toye nan gefen da muke, na tabbatar maka sun kai gida 60 da wani abu, kuma na tabbatar maka wallahi summa tallahi, idan akwai gidajen masu laifi ba su wuce gida biyar. Kaga sauran mutanen duka an cutar da su ne bayan sun gama shirya masaransu, sun adana daga mai buhu 50-100 wanda kuma bai da komai, duka an bi kawai an sa masa sanda guda. Kaga dai ga kaman alamun babu adalci a ciki.
Nasiru, faɗa mana wane ne ya ake aka kama mahaifiyarka, me ya faru ne?
Alhamdulillahi, babban abin da ya faru, kana ji? Ni dai da farko da aka yi wata kungiya ta zaman lafiya, lokacin da muka rantsa cewa mun daina sata, a lokacin sai aka dora ni matsayin shugaba. Ana nan rannan game da maganar da na gaya maka, aka kama shanuna da farko aka yi su katari kafa 90, ina gaddawa da bakwai, tsakanin da bakwai zuwa dai da biyar aka cinye shanun nan ba abin da aka yi. Sannan Filani na nan yankin su ne suka taru suka haɗa man shanu, kowa ya san da maganar, duk wanda yake nan gefe ya san da maganar, aka tara man shanu da ƙarshe shanuna sai da suka kai kafa 83. Sannan yan sabbin nan suka ƙara kame su, suka je suka ajiye su, aka kira aka ce an kama shanun barawo. Ni na kira ta waya na gaya ma mataimakin Abba Kiyari, nake shanun nan ku ajiye su nan, amma durar da wani ya zo ya ce ga tunkiya ta guda ɗaya, na ba ku shanun nan aje a shinye su. Kuma alhamdulillahi wata biyun nan babu wanda ya zo ya ce ga dabban ce, amma abin mamaki shanun nan duk suka cinye su, suka banni haka hannu biyu. Ka gani ina ganin wannan, ina jin zafi wannan. Aka sake zuwa sabida wasu sun zo su yi fashi a hanyar Abuja, kuma hanyar Abuja a nan na girma ina ga tun kamin a yaye ni ake fashi, ana tun kamin ma a haife ni ana fashi a hanyar Abuja. Babu yanda za a yi yanzu a ce dole a dusar da aka yi fashi ni ne, durar da aka yi fashi ni ne, ba a yi man adalci ba. Akwai mutanen da za su fito daga Zamfara, Katsina, Yamma da Kaduna waɗanda sun fi ƙarfi na, ko ni waye ne ko ina tsaye za su taka ni su wuce su je su yi abin da za su yi. Amma abin mamaki in su yi abu an san inda suka fito, ba wanda bai sani ba. Sojojin sun sani, ɗan sanda ya sani, haka ma sifiliyon ya sani, amma abin mamaki aka ɗauki laifin aka ɗora ma aka ce ni ne na yi fashin, aka toye muna gidaje, aka kama man mahaifiya aka je aka tsare, magana kenan.
Nasiru, tambayar da za a yi yanzu, shin idan aka saki ma mahaifiya aka waɗancan shanun duka aka dawo da su, za ka amince shi kenan komai zai tafi daidai?
Tsakanina da Allah da ya halice ni, kaga ko ba dawo man da shanu wallahi wallahi wannan zan iya ban ma Allah. Amma kaga to riƙe tsohuwan nan aka tsare ta kai, to wannan kaga ba abin da zan ban ma Allah ba ne, sai dai in ta fito in ce na ban ma Allah zalunci da aka yi mata.
Akwai abin da ake damuwa da shi Nasiru, cewa son samu in ma aka sace mutane, to a yi ƙoƙari in sun ba da kuɗin fansa a sake su ba tare da an taɓa lafiyarsu ba. Shin kukan kula da wannan, su ma mutanen talakawa ne masu wucewa kan hanyoyi bai dace a halaka su ba?
Idan ka lura da wani abu, gwamnati da sauran shuwagabanni idan suka kuntata ma talaka na ƙasa da su, shi ma talaka idan ya kama na ƙasa da shi ba lallai bane ya riga mai, saboda su shuwagabanni ne waɗanda ya kamata su yi maka adalci, kai ma ka yi ma na ƙasa da kai adalci. Ko menene, kaga mu yanzu duk musulmi duniya wanda ya amsa musulmi ne, a ina ga duk abin da zai yi zai koyi ne da Annabi Muhammad da sauran annabawan da suka gabata. Ko mu abin da muka fahimta, shugabanka idan bai maka adalci, ko da baka yi mana kasa da kai adalci, babu laifi. Abin da muke kallo kenan.
Marigayi Nasiru, ka tallari kenan. Azantawar sa da muryar Amurka ta wayar tarho. Masu sauraro, iya abinda shirin zai iya dauka kenan. In Allah ya kai mu makon gobe, za mu ci gaba da wannan zantawar. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamaili Kaya da na shirya kuma da gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salaka sai bako himmatu.
A gaida Nasiru Adamaili Kaya. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito ne daga gurin Aisha matar Usaini Dangote Karsuwa daga jihar Yobe, Najeriya. Ta ce salam VOA Hausa, gaskiya matakin da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka fara ɗauka na rufe makarantunsu don guje ma sace-sacen ɗalibansu da masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa suke yi. Wannan matakin yayi kyau don Hausawa na cewa idan gemun dan uwanka ya kama da wuta sai ka shafa manaka ruwa. Allah ya kawo muna ƙarshen hakan. Wasika ta gaba kuwa ta fito ne daga gurin Abacha Macina. Yace assalamu alaikum muryar Amurka, ina kira ga mahukuntan ƙasar Jamhuriyar Nijar da su riƙa yin sara suna duban bakin gatari game da kame-kame ƴan adawa da suke yi a ƙasar. Kada kilu ta jawo musu bau, saboda zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Duk abinda zaman lafiya bai bayar ba, to babu shakka rashin sa ba zai haddasa shi ba. A gaba kuma saƙon Aminu Kano Maida ƙaramar hukumar Garko yace assalamu alaikum muryar Amurka, fata na gari Lamiri. Allah ya sa hana shawagin jiragen sama da aka yi a jihar Zamfara da masu ruwa da tsakin kasar suka dauka ya kawo ƙarshen wannan satar al'umma da ake yi. Allahumma amin. Wasiƙar mu ta ƙarshe kuwa ta fito ne daga gurin baban gida AA Dogo Zirmi a jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Yace assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bani dama in isar da sako zuwa ga gwamnan jihar Zamfara da ta tarayyar Najeriya baki daya, da su taimaka mana da jami'an tsaro a ƙaramar hukumar Zirmi, musamman a bisa babban hanyar da ta tashi daga Zirmi zuwa gulbin Ori ta zarce ƙaramar hukumar Jibiya da ke jihar Katsina, domin hanyar 'yan bindiga suna yi mata ƙawanya a jiya Talata da kuma safiyar yau Laraba. An yi mabiya hanyar Irla, aka kuma yi garkuwa da wasu, wanda kuma wasu suka jikkata. Allah ya kawo muna ƙarshen wannan bala'in. Allahumma amin.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Wani jirgin saman kasar Sudan ta Kudu ya yi hadari bayan tashinsa da yammacin jiya Talata a Sudan ta Kudu, inda dukkan mutane goma da ke cikin jirgin suka mutu, a cewar kafafen yaɗa labarai. Rahotannin farko sun nuna jirgin da ke ɗauke da fasinjoji takwas da ma'aikatansa biyu ya rikito ne bayan barin ƙauyen Peri. Jirgin ya nufi filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Juba, inda wani jami'in jirgin saman da ke wurin ya tabbatar da aukuwar hatsarin. A karan farko, gwamnatin shugaba Joe Biden na ɗaukar matakin ladabtarwa kan ƙasar Rasha. An sanya takunkumi ne jiya Talata kan wasu manyan jami'an gwamnatin Rasha, amma ba shugaban ƙasar ba, Vladimir Putin, kan abin da gwamnatin Biden ta ce rawar da suka taka a yunkurin kisan madugun 'yan adawar siyasa a Rasha, Alexei Navalny. Takunkumin, wanda wasu masana ke ganin jeka na yika ne kawai, ana kan tsara shi ne da haɗin gwiwar tarayyar Turai, wanda tunama ta ɗau mataki kan wasu jami'an Rasha da ke da hannu a batun na Navalny. Rundunar ƙawancen da Amurka ke jagoranta a Iraki sun faɗa yau Laraba cewa an kai harin roka kan wani sansanin sojan Iraki, inda nan ne sojojin ƙawancen suke.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima kaɗan da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lizard Gresham da ta haɗa mana sauti, da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar, Baba Yako Makeri da na shirya na gabatar, nake cewa sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a dakace shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.